واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi yau muna 13 ga watan al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wanda yake daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya mun hadu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidul imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Federal Locust a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa domin gabatar da karatu a cikin littafin mu na sharhu masailul jahiliya abinda nake so in ji hankalin mu akai a yau kamar kai ya cewa nasiha ce ta goren sallah amma kusan ba ma kira shi goren sallah ba tunda har mun fita daga watan sallah mun kusa raba watan gaba ai to kaga dai zama kaman biyan bashi ne dike nan muna fatan Allah ya samu dace maudu'in da nake so mu dauka maudu'i ne da nake ganin babu shakka muna tsananin bukatan sa a daidai wannan lokaci kuma musulmi a duk inda yake a rayuwarsa yana bukatar wannan maudu'in shine alaka tsakanin bawa da Allah kyautata alaka da Allah madaukakin sarki muhimmancin bawa ya kyautata alakansa da Allah da kuma hanyoyi da ya kamata mutum ya bi a matsayin shi na musulmi domin kyautata alaka tsakanin shi da Allah madaukakin sarki abu na farko shine ya kamata dukkan mu sani ya zama dole kowa ya sani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bi halici duniya ko halittun da ke cikin duniya don wasa ko wargi ko kuma ya halice su haka kawai ba dalili ba duk wata halittar da Allah ya yi akwai hikima a cikinta duk wanda ya yi tsammanin cewa Allah ya halice shi ne haka kawai ba wata manufa to bai yi tunani mai kyau ba shine Allah yake cewa ayahsabul insanu an yutraka sudan yanzu wai dan adam yana tsammanin haka kawai Allah zai bar shi karazube ba wata manufa wajen halittarsa kawai a bar shi yayi abin da ya ga dama ba za a ce masa ga abin da ake so yayi ba ba za kuma za a ce masa ga abin da yake so ya abin da ake so ya bari ba kawai a bar shi yadda aka halicce kan nan kawai ka kalli kanka kaga yadda aka halicce ka tsaf ka fito face kasa wannan halittar ba za ta zama abin zaba manufa ba. Ai ko yanzu misali inda za ka zo ka ga wani sabon gini a bakin titi, sai ka ga an kawata ginin, kai baka san dan me aka yi wannan ginin ba, kai dai kawai ka ga an kawata ginin, an kyautata ginin, ginin yayi kyau, za ka fara tunanin me yasa aka yi wannan ginin. A kwakwalwanka kawai in ka fara tunanin ba za ka kawo kuskantaccen abu ba, za ka fara tunanin me yiwuwa nan wani babban waje ne da za a yi kaza, da za a yi kaza, ko da kuwa baka san me asalin manufar gina wajen ba, amma dai kyan ginin kadai ya nuna maka cewa wannan wajen babban waje ne, wannan gun babban muhalli ne. To haka ya kamata ka kalli irin yadda Allah ya halice ka, fi ahsani taqawi, ya halice ka a zubi mafi kyau. Ai ba zai yi a ce a banza aka yi ka ba, ya kamata ka gane kyan halittar da aka yi maka ya kamata ya nuna maka girman manufar da ta sa aka halice ka. Shi yasa Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'u. Allah ya ce wai kuna tsammanin cewa mun halicce ku ne kawai ba wani dalili, ba manufa, kawai mun halicce ku ne don ku yi wasa, wa annakum ilaina la turja'un, kuma ba za ku dawo zuwa gare mu ba. Allah ya ce fata'ala Allahul malikul haq, Allah mai mulkin gaskiya ya ɗaukaka ya fi ƙarfin yayi halitta ba wata manufa. Allah ya huce ka. Yanzu kawai ka kalli halittar da aka yi maka, kawai ka yi tunanin cewa wai manufar da ta sa Allah ya halicce ka kawai shine saboda ka hau mota ka yi zirga-zirga a cikin gari, shine saboda ka hau mashin ka yi zirga-zirga a cikin gari, a ce iya manufar halittarka shine da safe ka bude shago da yamma ka rufe, ka tafi ofis karfe 8 ka tashi karfe 4, iya wannan kawai shine abin da yasa aka halicce ka, ka ci na safe, ka ci na rana, ka ci na dare. Ai ya kamata kai da kanka ka yi tunanin wannan ma damar da aka baka na ka yi zirga-zirga daga nan zuwa nan a cikin gari, daga can zuwa can a cikin gari, daga waje kaza zuwa waje kaza, daga gari kaza zuwa waje gari kaza, ka fito da safe ka bude shago zuwa yamma ka rufe, ka fito da safe ka tafi ofis zuwa yamma ka tashi. Ya kamata ka gane duk wannan damar da aka baka an baka wannan damar ne don su taya ka cimma manufar da ta sa aka halicce ka don ita. Yasa Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsan amala. Allah ya ce mun sanya duk abin da ke bayan ƙasa, Allah ya ce mun sanya ta ne, mun kawata ƙasa da ita. An baka daman ka yi gida mai kyau ne, ka sayi mota mai kyau, ka yi ado, ka ci kwalliya, duk Allah ya ce mun halicci wannan ne linabluwahum, don mu gwada mutanen duniya mu gani ayyuhum ahsanu amala, a cikinsu wane ne zai fi kyawun aiki. Me yasa Allah ya raba motoci? Allah ya ce don Allah ya ga cikin masu mota waye zai fi aiki mai kyau. Shi yasa ya raba gidaje, shi yasa ya raba kudade, shi yasa ya raba kaza da kaza. Shine allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. To wannan manufan da ta sa aka halicce mu jama'a, duka-duka in ka ga dama ka ce tana kai komo ne akan kyautata alaka tsakaninka da Allah. Allah ya halicce ka ka zo duniya ne don ka yi alaka da shi, don ka kyautata alaka da shi. Mafi girman kyautata alakanka da Allah kuma dama shi ne ka bauta masa shi kadai. Shi ne ma'anar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljanna mutum don wata manufa ba sai dan su bauta mu. Ma uridu minhum min rizqin, ba na neman wani arziki daga wajensu. Wa ma uridu an yut'imun, ba na neman su ciyar da ni. Wato jama'a akwai abin lura akan wannan, kamar yadda bazuni ke faɗa ma wasu yara a cikin makaranta, duk wanda zai maka wani goma ta arziki sai sa maka manufa akan wannan abin da ya maka, manufar ba shine ka biya shi abin da ya maka ba, wata manufa ce ya sa maka ka cimma manufar, wanda kuma manufar kai za ta amfana, to ya kamata ka mutunta shi ka darajanta shi. Daga cikin misalin da yake ba su shine, kai ne ka taso a gaban babanka, biya maka kudin makaranta, haɗinka maka uniform, sai maka takalmi, sai maka hula, sai maka abinci, ya ce ka zo makaranta tun safe har yamma kana makaranta, bai ce ka je kasuwa kai komai ba, da rana ya dafo abinci ya dauko ya kawo maka makaranta, ba fa jira yake wata nan ka girma ka biya shi abincin da ya ciyar da kai ba, ba haka yake jira ba. Abin da yake jira shine wani target ne yasa a kanka, in ka zama wannan ko baka ba shi abinci ba ka biya shi, ban zago mun fahimta ba, ai wannan sakon iyaye da su fahimce shi, ko baka ba shi abinci ba ka biya shi. To muhallin shaidin anan shine Allah fa da ya halice ka ya baka kuɗi, ya baka kayan sawa, ya baka gida, ya baka mota, ya baka kaza, sai ce wata manufa yake so ka cimmi, ka cimma ma wannan manufar shine ka bauta masa shi kadai. In ka bauta min shi kadai, akwai sanda zaka dawo ku haɗu da shi, to in ka haɗu da shi din nan kuma zai baka wani kyakkyawan sakamako wanda shi ba zai mori wannan sakamakon ba, kai zaka mori sakamakon, shine rahamansa da aljannarsa. Kaga Allah ya halicci aljanna ne ba don shi yana buƙatar aljannan ba, Allah ya halicci aljanna ne don bayinsa da suka bauta masa suna buƙatar aljanna, amma ba wani shi yana buƙatar aljannan ba. Dama menene a cikin aljannan? Ba kayan daɗi ba ne aljannan? Kayan ciye-ciye, shaye-shaye, mata, sutura da waye, duk wannan wanne ne Allah yake buƙata a ciki? Babu ko ɗaya a ciki. Allah bai buƙatar abinci, bai buƙatar abin sha, bai buƙatar mata, bai buƙatar masu hidima, bai buƙatar komai. Inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah ya wadatu daga dukkanin talikai gaba ɗaya. Ashe ya kamata ɗan Adam ya girmama manufar da ta sa Allah ya halicce shi. Sannan abu na gaba shine, jama'a, duk wani wanda zaka yi alaka da shi in dai ba Allah ba, to zaka yi alaka da shi ne don ɗaya daga cikin biyu, manufa ɗaya cikin biyu, wani wajen a isa zuwa na uku. Ko dai ka yi alaka da shi don ka taimake shi yana buƙatar ka, ko ka yi alaka da shi don ya taimake ka kai kana buƙatar sa, ko kuma ku yi alaka da juna ku taimaki juna, kuna buƙatar juna, kuna buƙatar juna. Amma shi Allah, za ka yi alaka da Allah ne don kai ke buƙatar alaka da Allah, kai ke da wato buƙata na ka yi alaka da Allah. In ka raba alaka da Allah za ka shiga matsala, shi kuma Allah in ya raba alaka da kai ba abin da zai faru, babu abin da zai faru. Kai ne in baka yi alaka da Allah ba kana cikin matsala, kana cikin damuwa, rayuwarka ta duniyar ma ba kyau za ta yi ba, ballantana kuma in ka koma gaban Allah ne, ballantana an koma ranar tashin alkiyama an gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka dole bawa in yana son rayuwarsa ta duniya ta yi kyau, ta lahira ta yi kyau, to dole ya kyautata alaka da Allah. Don kai in kai alaka da Allah, kai za ka mori alaka. Yanzu alaka tsakanin ƴan kasuwa da mai saya da mai sayarwa, yanzu inda za a baka topic na research, a ce ka binciko a kasuwa da mai saya da mai sayarwa wanne yafi muhimmanci aiki aka baka, wa yafi moron wani a cikin su biyu, mai saya ko mai sayarwa? Shi mai sayarwa ya zama mai sayarwa ne don akwai mai saya, shi ma mai saya ya zama mai saya ne don akwai mai sayarwa. Ran da aka rasa mai sayarwa, mai saya ko yana na aikin banza ne. In an rasa mai saya, mai sayarwa ko yana nan, shi ma mai yayi aikin banza ne, aikin banza ne. Kaga wannan alaka tsakanin ƴan Adam kenan. In mata da miji ne, za ka yi alaka da matarka ne don kana buƙatar ta, tana buƙatar ka. Shi yasa Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ku sutura ce gare su, su ma sutura ce gare ku.
akwai abubuwan da gibi ne gare ka wanda kai ba za ka iya cike maka kanka ba ita za ta cike maka akwai abubuwan da gibi ne gare ta ita ba za ta iya cike maka kanta ba kai za ka cike mata saboda kuna buƙatar juna kuna buƙatar juna amma shi Allah yana kiran ka ne ka zo kai alaka da shi don kai ka bore alakar wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira ne zuwa ga gidan aminci eh saboda ka san akwai cikin mutane wanda yana ganin in yayi alaka da Allah ko yayi alaka da addini ma kaman alfarma yayi ma addini kaman yayi ma addini alfarma ne shi kuma Allah in yana son ka to sai ya jawo ka kusa da shi kai alaka da shi alamar kuma kana alaka da Allah shine kalli kusancinka da addinin sa kisa da aka tambayi wani magabaci wani yace mishi ya zan yi in gane matsayina a wajen Allah yace ka kalli kason da Allah ya yi a duniya ya ajiye kowa a wajaje daban-daban to kai ka kalli inda Allah ya ajiye ka nan za ka gane matsayinka a gun Allah yanzu wanda Allah ya gama kason sai ya ajiye shi a masallaci kaga ba sai an gaya ma yana kusa da Allah ba saboda kai ce ka dubi inda Allah ya ajiye ka to nan za ka gane ya matsayinka yake da Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla idha arada bi 'abdihi khairan ista'malahu Allah in yana nufin bawansa da alheri sai dauke shi matsayin ma'aikaci sai dauke shi a laibura sahabbai suka ce wa kaifa yastamilu ta ya Allah zai dauke mutun laibura duk wanda ka dauke shi maka laiburanci ai ka dauke shi maka laiburanci ne don kana buƙatar abin da zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'anan wannan shine yuwafiquhu li amalin salih ma'anan Allah ya dauke ka a matsayin ma'aikacin sa shine ya datar da kai da wani aikin alheri ka gane aikin ka rike aikin har Allah ya karbi ranka akai har Allah ya karbi ranka akai saboda ka ashe kenan gurgudan matsayinka a wajen Allah gurgudan yadda Allah ke jinka a jiki Allah na jinka a jiki kuma yana matso da kai ne kusa da hidima ma addinin sa kusa da harkar addinin sa akwai wanda gani yake yi sallah ma in yayi wani bai gane wai Allah ya taimake shi ne Allah ya masa baiwa ne da ya taimake shi yake sallah biyar akan lokaci wani bai gane haka yana ganin ma taimakon Allah ya da yi sallah eh ba shi bane larabawan kauye da suka zo suka musulunta bayan sun musulunta sai suka fara godantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai gashi ma mun taimake ka mun shiga addini sai Allah ya ce ya mun nuna alayka an aslamu Allah ya ce suna maka gori wai dan sun musulunta Allah ya ce kullu tamunnu alayya islamakum kace da su kar ku godanta mun dan kun musulunta balillahu yamunnu alaykum in akwai wanda zai yi gori to Allah ne zai muku gori an hadakum lil iman da ya shiryar da ku kuka yi imani in kuntum mu'minin in kuntum sadiqin in da gaske kudin masu gaskiya ne in da gaske kun yi imani na gaskiya to Allah ne ya kamata ya muku gori da ya shiryar da ku ba wai don ku kun shiga addinin ku ce za ku yi ma Allah gori ba ai duk abin da ka shigo ciki kafin kai gorin na shigo ka fara tunanin kan ka shigo ya hana wannan abun ci gaba in ka fita za a fasa yi musulunci kan ka zo cikin musulunci ana musulunci in ka bar musulunci ma dai still za a ci gaba da musulunci ashe kai aka yi mabaiwa da aka shigo da kai cikin musulunci kai aka yi mabaiwa yan uwa musulmi wallahi yana cikin abin da yafi wahalar da dan adam kuma yake wahalar da mu a wannan lokacin shine rashin kyakkyawan alaka tsakanin mu da Allah rashin kyautata alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wataala da zamu kyautata alaka da Allah mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu samu kyakkyawan alakan mu da Allah subhanahu wataala wallahi Allah zai kawo mu dauki daga halin da muke ciki Allah zai mana magani duk abin da ya dame mu. Matsalar mu ita ce duk wannan duniya ta ware, duniya take tafiya yadda ya kamata, to bai so a kawo masa maganin Allah kwata kwata. Duk wanda yake kan ganiya, to bai so a kawo masa maganin komawa zuwa ga Allah. Shi kuma ka'idan da Allah ya sa a bisa harshen manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi ash-shidda. Kun ga wannan ka'idan, wato fi'lu talab ne da jawabu talab. Ta'arraf ila Allah fi ar-raqa, wato ka nuna kaina Allah ne, ka nuna ka san Allah a lokacin da kake cikin jin daɗi, lokacin da rayuwa take tafiya da kyau zaman Allah. To in kai haka kuma ya'rifka fi shidda, sanda ka shiga tsanani, sai Allah ya maka mu'amala ta na san ka. Amma in kace baka san Allah ba lokacin da kake cikin walwala, kake cikin jin daɗi, kace ba ruwanka da Allah, alaƙar ma da Allah ba za ka yi ba, to lokacin da ka shiga cikin kunci da wahala, Allah zai ce to ni ma ba ruwana da kai. Nasullaha fa nasiyahum kenan. Da suka manta da Allah, Allah ma sai ya manta da su. Mantawa ba wai na mantawa na ya manta da su ba, mantawa na ya share su. Sun share Allah, sai Allah ya share su. Saboda haka wajibi ne bawa in yana son zaman lafiya a rayuwa, to dole ya zama alaƙansa da Allah alaƙa ne mai kyau. Akwai abubuwan da za su taimaka mana wajen ganin mun kyautata alaƙarmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Mafi girma daga cikin hanyoyin da bawa zai bi domin kyautata alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala shine kadaita Allah da bauta. Bauta ma Allah shi kadai, ba tare da an hada Allah da wani wajen bauta ba. Domin duk wanda yayi ma Allah shirka, to koda ya fi kowa zuwa masallaci, koda ya fi kowa yawan azumi, koda ya fi kowa yawan sallah, koda ko ya fi kowa yawan istighfari, to babu shakka a wannan yawan ibadansa ba za ta amfane shi a nan duniya ba, ba za ta amfane shi a lahira ba. Wannan shine abu na farko wajen kyautata alaka tsakanin bawa da Allah, shine kadaita Allah da bauta. Bauta ma Allah shi kadai, yadda da cewa babu wani wanda ya cancanta a bauta mishi a fadin duniyar nan kaf, sama da ƙasa ba mai cancanta ko haƙƙin bauta in ba Allah madaukakin sarki ba, shi kadai wahdahu la sharika la. Wannan ita ce hanya mafi girma da mutum zai bi domin ya kyautata alaƙan shi da Allah madaukakin sarki. In kana so ka matsa kusa da Allah, to ka bauta ma Allah shi kadai. In kai ma Allah shirka, Allah zai yi nisa da kai, Allah zai fita sha'aninka. Saboda haka wannan wajibi ne mutum ya kula ya kiyaye, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Waɗanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa ne in an ambaci Allah shi kadai, an bauta ma Allah shi kadai. Allah ya ce da ambaton Allah zukata ke samun nutsuwa. A wata ayan Allah yake cewa wa idza zikira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Allah ya ce idan aka ambaci Allah shi kadai, aka ce ku bauta ma Allah shi kadai, ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah, sai zakata wanda ba su imani da lahira ba hankalin zai tashi eh kaga kenan mafhumul mukhalafa kuma shine wanda yake imani da lahira shi kuma ambaci Allah shi kadai farin ciki yake to su kuma wadanda ba su imani da lahira ba ba su imani da Allah ba Allah ya ce wa idza zukira alladhina min dunihi in kana so ga farin cikin su idahum yastabshirun kana so ga farin cikin su to ka ambaci wanda ba Allah ba ka ambaci wani kuma bayan Allah amma shi wanda yake imani da Allah to in kana so kaga ya shiga farin ciki hankalinsa ya kwanta to ce Allah daya ce Allah daya saboda haka mafi girman hanya na kyautata alaka tsakanin bawa da ubangiji shine kadaita Allah da bauta bauta ma Allah shi kadai dan duk wani laifin da kaji Allah ya ce duk wanda ya mutu yana yi ba zai yafe mishi ba kaga ai alaka da Allah tayi muni kenan tayi nisa duk rahmar Allah nan duk gafaran Allah nan duk tausayin Allah nan Allah ya ce to ga wani laifi duk wanda yayi kuma yazo gare ni da wannan laifin ba yafiya tsakanina da shi ai wannan laifin ba karami bane ba karamin laifi bane inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to wanda ya mutu yana ma Allah shirka Allah yayi alƙawarin ba zai yafi mishi ba wanda kadai Allah zai yafe mishi shine wanda yaje da wani laifin da ba shirka ba shi ba ga wanda Allah ya so sai Allah ya ga dama wannan sifa ta farko kenan wato ko kuma kace hanya ta farko kenan wajen kyautata alaka tsakanin bawa da Allah shine ya kadaita Allah da bauta hanya ta biyu shine bayan ka bauta ma Allah shi kadai kuma ka yadda cewa Allah shi kadai ke da cancantar a bauta masa to abu na biyu shine tsayuwa akan biyayya ma Allah tsayuwa akan biyayya ma Allah da kuma bauta ma Allah cikin nishadi tare da halatto cewa wannan bautar da kake ma Allah baiwa ce Allah yayi maka da ya bari ka bauta masa ba san ko mun fahimta ba ka fahimci cewa kana bin Allah kana bauta ma Allah to zuciyanka ta dinga raya maka alfarma aka maka da ka zama cikin masu bautar Allah to wannan shi zai ƙara dankon alaka mai kyau tsakaninka da Allah saboda ka san akwai wanda baya gane wannan shi yasa wani zai dinga daukan addinin Allah kaman wani nauyi ne aka daura masa kaman wani nauyi ne sai zai yanzu ko sallah ne kace mutum kai sallah sai ya ce maka ya sauke nauyi eh shi yasa Ibn Taymiya Allah ya mishi rahama yace a duniya akwai wata aljanna wanda duk wanda bai shiga wannan aljanna ta duniya ba zai shiga ta lahira aka ce wace aljanna ce wannan yace shine aljannar jin dadi lokacin ibada to duk wanda bai shiga wannan aljanna a duniya ba ta lahira ta zama haram gare shi kaga ai da yawa mutane za su rasa aljannar lahira kenan tare da cewa suna ibada amma gani suke yi ibadar kaman wani nauyi ne shi yasa yanzu wani malam in kana so kaga tashin hankalinsa ya ji kaman ana caka masa allura hankalinsa ya tashi to a ce qad qamatis salatu qad qamatis salatu ayi Allahu akbar to shi kuma ya shiga tashin hankali kenan bare ya samu relief hankalinsa ya kwanta ba sai ya ji assalamu alaikum wa rahmatullahi shi yasa zaka ga wani ma ana yin sallama har wani ajiyan numfashi yake yi saboda ya fita daga bala'i abinda yake ji kenan amma in kana so kaga yana zakalkalewa yana daga murya yana murna yana jin dadi ta zo na bakin titi yana mushin kwallo ya zo na bakin titi yana mushin siyasa dan ne zaka ga yana bugun kirji akan wanda bai san da zaman shi bai na in kariya Allah ya tsine masa nan ga mai dadi ne wani zai iya bata awa biyu yana tsaye a layin banki duk tsayuwar bata dame shi ba amma minti 10 a sallah ya daga masa hankali cikin ramadan din nan da ta wuce wannan na ja sallan tarawih a wani masallaci duka da sallan isha da naja da sallan tarawih duka wallahi na kare su ne a suratul hujurat kaga sallan isha raka'a 4 ga wannan tarawih raka'a 8 raka'a 12 duka sun kare ne a suratul hujurat 12 da rabi amma mallan kaji korafi a wajen mutane raka'a 12 12 da rabi aka kasa tsakani amma an kaji korafi ayoyin sun yi tsayi sun yi tsayi kuma wannan din ba goma karshe ne a hakan wani ya fito ne ya zo neman lailatul qadr ne a haka eh kawai saurare yake yi ka gani kisa kawai da yayi shiga sallan yana Allah Allah ya sallama eh kuma ya mutu neman gafara ne a haka amma zai iya tsayuwa a layin banki awa uku inda za a ce sai dai aje a dawo gobe hankalinsa zai tashi a ce to ku kara tsayuwa nan da awa biyu za a iya samu zai iya kara wannan awa biyu awa biyar yana tsaye wannan ba matsala bane tun karfe 9 zai iya kaiwa har azhar yana zaune yana jiran layin banki duk wannan ba damuwa bace inda matsalar take shine in an zo sallah to wannan kaga ya shiga cikin jalala shi yasa wani ma in wannan rashin alaka tsakanin shi da Allah ta yi yawa akwai wanda shi in kana so ka ga yana jin haushinka haka kawai baka masa komai ba to ka rike addini ka rike addini to in alakanka da Allah ta yi muni ta yi baya ta yi nisa sai ga wanda yake alaka da Allah ma haushi yake baka ko ba dan ya tare maka komai ba ba dan ya ci maka komai ba ba dan ya maka ko iya laifinsa kawai shine wannan alaka da Allah shine iya laifin shagunka to kai naka alakan da Allah ta yi baya kenan kai taka alakan da Allah din ta yi baya kenan so yana daga cikin alamar kyautata alamar alakarka da Allah ta yi kyau shine kai kokari koda baka da wannan dabi'ar ka koya ma kanka jin dadi lokacin da kace kake cikin aikin Allah ka koya ma kanka haka sallar in ka shiga cikin ta shi yasa ai aka ce wanda suka rabauta qad aflahal mu'minun wanda suka rabauta mu'minai ko wace irin sallah suke Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un suna da khushu'i da tadabburi a cikin sallar su amma wani ka san yanzu wani inda zai zo wuce ya ga mu a tare a masallacin da muna karatu gani zai ga wasu marasa aikin yi wani yanzu inda zai zo ya zauna a nan yanzu daga sallar magariba zuwa yanzu minti 30 da wani abu yanzu da muka fara karatu wani daga wannan lokacin zuwa yanzu yana ji maransa ne inda kasan an caka masa wuka kamar ana cakin shi da reza ko ana cakin shi da allura ya matsu ya tashi ba dai ya zama ba amma zai iya zuwa kallon kwallo ya je ya zauna ya awa uku yana kallon kwallo kafin ya shiga sai ya biya kuɗi za a je a matse shi a wajen ya dinga ihu yana kaza yana kaza nan masallacin da zai shigo da biya ko sisi ba fanka na hura shi kuma wata kilma ba ko sisi shi a cikin manjanarita ba ko sisi shi a cikin komai na masallaci an ce kawai ya zo wasu sun yi wato sun yi sacrificing kuɗinsu don ya zo ya sha iska sannan ya saurari wa'azi amma ba zai iya ba can kuma da shi ne zai biya kuma ya sha bakar wahala to anan yake samun relief shi anan yake jin daɗi ta alaka da Allah ta yi baya kenan wani yanzu an sa Qur'ani kunnan saji yake kamar ana zuba masa dalma a kunnan yana Allah Allah a kashi in kana so ka ga yana rangaji yana kada kai to a sa kida a saka kida yafi san jin sautin mawaka da makada sama da jin sautin alqur'ani kaga wannan alaka da Allah ta yi ba yake daga daga cikin abin da zai taimake ka wajen kyautata alaka da Allah shine tsayuwa akan ibada ma Allah tare da jin dadi lokacin da kake bautan Allah jin dadin nan kuma zai faro ne in kana lura da abu biyu abu na farko shine girman shi Allah da yace ka bauta masa jama'a yanzu da Allah tambayin yanzu sana'an shushaina da yawan mai yanzu nan da za a tambaye mu wake so ya yi sana'an shushaina ba wanda zai daga mu tare da cewa ai ba kaskanci ba ne ko sana'a ce ta neman halal amma kana ganin kai wataƙila ka fi ƙarfin ka yi wannan sana'ar amma sai aka ce maka wannan shi ke goge takalmin gwamna a wajenka mai kake ganin sa yanzu wulakantacce babba kake ganin shi ko idan kana son ganin gwamna ma za ka iya zuwa ka bi ta kafansa tunda ka san yana da alaka da gwamna shi ke wanke masa takalmi ba sai ko mun fahimta ba yanzu tambayar a nan ita ce wanke takalmin ne ya ba shi daraja a idonka ko wanda yake wanke matakalmin wanda yake wanke matakalmin shi ne ya ba shi daraja a idonka to ashe kenan kai ya kamata ka gane in kana bautar Allah ba bautan zaka duba na farko ba ka duba wanda ya yadda ka bauta masa shi ne Allah wanda ya yadda ka bauta mishi shi ne Allah sannan kuma ka dinga hararo me zai biyo bayan ka gama bautan domin na cikin abinda malamai suke cewa inna mashaqqata ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha shi biyayya ma Allah duk wahalarsa kana gamawa wahalar ta kare amma ladan yana nan haka ne ko ladan yana nan yace wa inna ladzatal ma'siyati tadhhabu wa yabqa iqabuha shi kuma sabon Allah dadin sabon Allah yana tafiya amma zunubin na nan yanzu ba mun sallar magariba ba waye a cikin mun nan yake jin sauran gajiyar sallar magariba a jikinsa kuma insha Allah ladan ya tafi kuma ladan ya tafi yana nan a wanzu har tashin alkiyama yanzu wanda yayi zina yau subhanallah ba ya ji dadi dan lokaci ba bayan ya gama zinar ka bashi minti 5 ka tambaye shi ina dadin yake bal ma hasali malamai sun tabbatar kamar da ibnu qayyim ya faɗa cin adda'u wadda'a mutumin dudde zina to ka bashi in mintoci zai gamu da wata wahsha a cikin zuciyarsa saboda illan sabon Allah ita zinar ita ta haifar masa da wannan damuwar amma shi din kuma sai ya gaya masa in kana son maganin damuwar ka sake zina eh sai ya sake eh in sake jin dadi na minti uku sai ya sake komawa wannan wahalar da zai komawa da zai sake komawa sai awa biyar yana cikin ta sai shi din sake gaya masa maganin wannan damuwar shine ka sake zina Allah ya tsare mu saboda haka wannan shine babban abin da zai taimaka maka wajen kyautata alaka da Allah ka bauta ma Allah shi kadai sannan in kana bautan Allah ka dinga hararo cewa fa kai alfarma aka maka da har aka baka damar bauta ma Allah alfarma aka baka yanzu mu ba ga ma masallaci ba mu ba bayin Allah bane bayin Allah ne yanzu waɗanda suke can bayan gari yau za su kwana a bayan gari ba su mai sallar magariba ba su din bayin waye ne su din ma bayin Allah ne mu me muka yi ma Allah ya kawo mu sallaci zabe ne daga Allah zabe ne in Allah ya ga dama wancan da yake bayan garin sai kawo shi masallaci kai aje ka can shi kai da Allah ya maka baiwa naka zo inda zaka yi alaka da shi to ya kamata ka dinga jin dadin wannan abu kar ka dinga dauka abun kaman kaskanci ne saboda ka san yanzu akwai wanda shi kunya ma yake ji ya bayyana addinin sa wai ya fito a matsayin musulmi yana jin kunya wata kila saboda ya shiga siyasa yana kunyan a bayyana shi a ce wannan dan kankam da addini kenan baya son haka dan me wai dan ya shiga siyasa ba aqida bai da aqida saboda ya shiga siyasa saboda haka dai tsaya wai a matsayin shi na musulmi wai ce to jama'a abu na farko zamu fara da godiya ma Allah da ya azulta mu da manyan addinan mu guda biyu kai aba kai kuwa Allah ya ce inna ad-dina inda Allah al-islam iya addini a wajen Allah Allah ya ce shine musulunci kai kuma yanzu din ka shiga siyasa ka ce Allah ya baku addinai guda biyu kenan dai kai ruwa biyu ne kai musulmi kuma kai kirista yana wai kunyar ya fito a matsayin addi a matsayin musulmi ya bayyana kanshi cewa shi musulmi ne duk inda ka tsaya akan cewa ba wani addini ba in ba musulunci ba ba wani addini in ba musulunci ka dinga jin wannan fota izza ce a gare ka zaman ka musulmi to kana da alaka mai kyau tsakaninka da Allah kenan daga cikin hanyoyin kyauta ta alaka da Allah shine al-ridha bi qadarillahi azza wa jal duk abinda Allah ya kaddara maka ka yadda da shi na ka yadda da duk abinda Allah ya kaddara maka to wannan zai sa ka samu alaka tsakaninka da Allah ta hanyar biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Suhaib Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri al-mu'min al'amarin mu'mini akwai ban mamaki akwai abun burgewa a sha'anin mu'mini yace inna amrahu kulluhu khair al'amarin mu'mini duka alheri wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min manzo Allah yace ba mai samun wannan in ba mu'mini ba to ya lamarin mu'mini yake sai manzo Allah yace in asabathu sarra shakar fa kana khairan la idan abun farin ciki ya same shi to zai godiya ma Allah sai hakan ya zama alheri gare shi wa in asabathu darra in abun bakin ciki ya same shi cuta ta same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairan la sai hakan ya zama alheri gare shi kaga kenan wanda aka bashi abun farin ciki ka kyautata alaka tsakaninka da Allah shine ka gode masa wanda aka jarabe shi da abun bakin ciki kyautata alaka tsakaninka da Allah shine ka yi haƙuri kai haƙuri kai imani da abinda kaddaran Allah kai yadda ka gamsu da abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka kisa a wani hadisin wanda Imam Muslim ya rawaito Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minud da'if manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini ne karfi shine mafi alkhairi kuma shine mafi soyuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai rauni sai manzo Allah yace ihris ala ma yanfa'uka annabi yace ka kwadaitu ka himmatu ka zayya dantse kai da gaske akan duk abin da ka san zai amfane ka wasta'in billah sannan duk abin da ka sa a gaba ka nemi taimakon Allah wala ta'jiz manzo Allah yace kar kai kasa a gwiwa kar gwiwanka ya sare kar kai sanyin gwiwa sai manzo Allah yace amma wa in asabaka shay a wata ruwaya yace wa in fataka shay idan wani abu ya kubuce maka abinda kake so ba haka ya samu ba ka shirye samun gagarumin alheri sai yake zuwa fala taqul karka kuma kana cewa law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza karka ce kai da ta hanya kaza na biyo da yanzu kaza ya faru walakin manzo Allah ya ce sai dai kul ka ce qaddarallahu wa fi riwayatin qadarullahi kace haka Allah ya kaddara wannan kaddaran Allah ce wa ma sha fa'al abinda Allah ya ga dama shi ya faru manzo Allah ya ce wa iyyaka walau kada ka koma kana ce da kaza yace fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin ita wannan fadin da nayi kaza tana bude kofar shaytan hanyar shaytan yanzu nan za ka gane ashe Allah bai iya ba ashe kai ne dabaran ka ta kaza saboda ka wajen kyautata alaka da Allah dole ka yarda da duk abin da Allah ya kaddara maka sawa'un ya maka dadi ko bai maka dadi ba a san matsalan da yawan mutane suka kasa ganewa ita ce ita fa duniya Allah bai taba halittanta domin ta yi ma wani dadi ba Allah bai halicci duniya don ta yi ma wani dadi ba ta duniya Allah ya halicce ta ne don ta yi ma shi Allah abin da yake so akan bayinsa abin da Allah yake so din nan kuma mai yuwa haka bayi suke so bai yuwa ba haka suke so ba to ita kuma duniyar tana bin umarnin mahaliccin ta ne daka za ta bi umarnin wanda ya halicce ta ne sawa'un waɗanda umarnin za ta afka a kansu suna so ko ba sa so akwai abin da ma wataƙila za ka so shi ya faru da kai amma ba alheri ba ne akwai abin da za ka ƙi amma shi ne alheri wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce ba mamaki ku so wani abu so na bala'i amma sharri ne ba mamaki ku ki wani abu firi ba kwa san shi ba kwa san shi amma shine alkhairi a gare ku saboda me Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu saboda Allah ya san abinda ba ku sani ba Allah shi ya san me alheri gare ku me kuma sharri gare ku amma ku ba ku sani ba daka imani da kaddara wannan yana cikin abinda zai kyautata alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala to abubuwan da ya kamata mutum ya kiyaye su domin kyautata alaka tsakanin shi da Allah madaukakin sarki suna da yawa ba su takaita iya wannan guda ukun ba mun ji na farko ka bauta ma Allah shi kadai na biyu ka tsayu akan bautar Allah tare da jin dadi da nishadi lokacin da kake bauta ma Allah na uku kai imani da kaddara na hudu yawan tuba da komawa zuwa ga Allah yawan tuba yawan komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wani dan adam yana zunubi duk wani dan adam yana sabon Allah amma Allah ya gaya mana su bayin Allah masu tsoron Allah in shedan ya dan fisge su suka dan kauce hanya suka saba ma Allah suna tunawa sai su dawo hayacin su koma zuwa ga Allah shine manan innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idza hum muslim haka masu imani suke in ma wani abu shedan ya ziga su sun saba ma Allah to as da sauri suke fada kuwa saboda dama alakar da Allah tana da kyau daka daga san dan kauce hankalin su sai ya tashi hankalin sai ya tashi kuma ka duba kaga wani abu yanzu in dai har kamar yadda malamai suke cewa in har alaka tsakaninka da Allah tana da kyau to Allah zai sa maka wani mai wa'azi a cikin zuciyarka da ka kauce suka jiran ka ba dadi ban san ko mun fahimta ba yanzu in mutum ya saba sauraron alkur'ani wata rana sai ya dan ce bari ya dan sauka layi bari ya dan ji kida da an dan kada na minti biyu wallahi dai ji ba dadi saboda ya saba da qur'ani to wannan mai wa'azi da ke cikin zuciyarka da zai sa ka yi sabon Allah ka ji ba dadi to sauran alaka tsakaninka da Allah tana da kyau ke to alaka da Allah tana dan fara rauni tana jan baya kana ja baya kana ja baya har ka koma ka saji da waɗancan har ka koma irin yadda su waɗancan din ba sa jin dadi sai sun saba ma Allah kai ma sai ka dawo ba abin da yake maka dadi irin sabon Allah ko mace ce yanzu idan aka ce yau ta fara zina Allah ya tsare mu daga zina ko namiji ne zai zama ba sake jiki haka ko ba ta sake jiki ba shi ma ba zai sake jiki ba saboda yanda ya fara kenan to in akwai sauran alaka tsakanin shi da Allah to in ya gama wannan zinin sai koma sai ransa mai ba dadi saboda ya sauka daga asalin layin da Allah ya aje shi to hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya koma asalin layin da aka aje shi to amma in alakan da Allah ta fara rauni ta fara rauni ta fara rauni sai kuma ma in bai wannan laifin ba ba ya jin dadi saboda akwai wanda Allah yakan azunta shi da rai kamar yadda Allah ya faɗa akwai nafsul lawama zuciyar tana zargin ka akan me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza to wannan nafsul lawama din alama ce ta akwai sauran alaka mai kyau tsakaninka da Allah to in alama in alakan ta yi rauni to zuciyar za ta zama nafsul lawama din amma za ta dinga zargin ka ne akan me yasa kai aikin alheri me yasa ba kai aikin banza ba yanzu wani wataƙila yana da arziki inda za ku haɗu kwamitin masallaci ku je neman taimako wajen sa za a yi gyaran janareta a ɗauki 20,000 ko 10,000 ya bayar to in ya koma zuciyarsa za ta dinga zargin sa me yasa kai me yasa amma mawaƙa in sun zo yanzu mawaƙa idan sun zo zai iya kashe miliyoyin kuɗi bai dame shi to kuma wannan shi zai nuna mana maganar da na ambata a farko in kana so ka gane alaƙanka da Allah tana da kyau duba inda Allah ya ajiye ka yanzu barin cika ce mana da wani abu satin da ya wuce malamai sun zo daga Zaria sun yi munhadarori da daurori a cikin garin nan mun je ziyara wa malamai tare da su daga ci wanda muka kai musu ziyara akwai malam Ahmad Tijjani Guruntu cikin nasihan da ya mana ya ce yanzu ku da kuke garin nan tunda malaman nan suka saka ranar zuwa kuke ta faɗi tashi akan ya za su zo lafiya su koma lafiya da suka zo garin kuka bar komai naku kuka zo ka zauna a inda suke saboda ku ɗebe musu kewa me ma'anan ɗebe musu kewa shine don su ji daɗin isar da saƙon Allah yace to kaga irin wannan kokarin da kuke ta yi don wannan shi kuma yanzu wani yana ta kokari sauran wata ɗaya za a yi biki an ba shi kwangilan gayyato wani mawaki ban san ko mun gane ba shi yanzu wani yana ta kokari irin wannan wahalan da kake sha yana ta shan wannan wahalan yana ta bin kafa yana ta kai komo an ba shi kwangilan da a yi biki ya gayyato wani mawaki idan ya zo garin kuma dai yanke komai nashi dan ya ɗebe masa kewa me ma'anar ɗebe masa kewa dan ya ji daɗin saki kiɗa da kyau dan ya ji daɗin saki kiɗa da kyau to ba kai ma da Allah ya ga dama da a wancan layin zai aje ka da yanzu wani mawaki ne zai zo garin nan kake ta kokarin ka gayyato ma al'umma wannan bala'i eh bala'i da masifa saboda ka wannan zai kyautata alaka tsakaninka da Allah shine duk lokacin da ka kauce sai ka ji ba daɗi ka tsayu akan biyayya ma Allah ka cika farillai ka kuma ƙara da nafin fili wannan yana cikin abin da ke kyautata alaka tsakanin bawa da Allah so ina ga saboda muhimmancin wannan maudu'in kuma akwai sauran bayanai a ƙasa ya kamata sati mai zuwa mun zo mu ƙara shi insha Allah kafin mu ci gaba da karatun littafi haka zai zama wannan kyautata alaka da Allah mun yi kashi na farko kenan kashi na biyu kuma insha Allah za mu karasa mu ji sauran sabubban kyautata alaka da Allah sannan kuma wa bi dhiha ta tabayyanu ashiya sai kuma mu ji wasu abubuwa ne kuma suke raunana alaka tsakanin bawa da Allah saboda kar mu fada cikin su ba tare da mun sani ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi ya fi mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته I mean